Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan la'asariyar Laraba 18 ga watan Oktoba shekarar 2017 akan fitoci da suka hada da 16, 21, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba Yakub Makeri ne tare da Maryam Dauda za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanin labarai.
Hadakar dakarun da Amurka ke jagoranta da ke yaki da ƴan ISIS a ƙasar Siriya da Iraki sun ce an ƴantar da kashi 95 cikin 100 na birnin Raqqa. Rundunar sojan Iraki ta faɗa yau Laraba cewa dakarunta sun sake kwato ƙarin wurare daga hannun mayakan kurdawa ciki har da madatsar ruwan birnin Mosul. Wata jami'a hukumar zaben ƙasar Kenya ta yi marabus mako ɗaya kafin a sake zaben shugaban ƙasa da ake shirin yi, abin da ya ƙara rurrutu wuta da kicin siyasar ƙasar da ke gabashin Afirka.
To, ko bayan kun gama jin labaran, za ku ji cewar shugaban ƙasar Cote d'Ivoire Alassane Ouattara ya kammala ziyaran aiki na wuni biyu a ƙasar Ghana, inda ya gana da takwaransa da Ghana a Akufo Addo akan hukunci da kotun ƙasa da ƙasa mai shari'a akan ruwan teku ya yanke akan takaddamin wato yankin teku tsakanin Ghana da Cote d'Ivoire, inda shugaban Ghana ke cewa
a yayin wannan shari'ar mun fahimci cewa mun shiga wani mawuyacin hali tsakanin mu da Cote d'Ivoire, to amma sai mun kai amfani da shi a matsayin gimshikin ƙara ƙarfafa dangantakar mu.
To, wakilinmu kuma Haruna Dauda ya tattauna da Hajiya Yagana Alƙali, shugaban gamayyar ƙungiyoyin mata a Najeriya reshen jihar Borno, inda take kokawa akan mawuyacin hali wadda mata suke ciki sakamakon ta'addancin Boko Haram.
Ga ƴan mata budurwai suna yawo haka a titi, wani lokaci a cikin camp suna fitowa don su je su nemo abin da za su ci, fitowansu su zo su nemi abin da za su ci din, sai kuma iyayenmu mazan suke daukan su aje a yi lalata da su.
Akwai kuma rahoto akan mataki da hukumomi suke dauka na ganin an rage yawan haduran ababen hawa a Najeriya. Bayan haka Ladan Ibrahim Ayawa zai shigo da shirin sa himma ba ta garago. Sai kuma sakonnin ra'ayoyi da kuka aiko mana, amma duk sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Hadakar dakarun da Amurka ke jagoranta da ke yaki da ƴan ISIS a ƙasar Siriya da Iraki sun ce an ƴantar da kashi 95 cikin 100 na birnin Raqqa kwana ɗaya bayan da ƴan tawayen Siriya da ake kira SDF a takaice suka ayyana samun nasara a yakin da ake yi bayan watannin da aka kwashe ana ba ta kashi. Mai magana da yawun rundunar tsaron taron dangin ƙarƙashin jagorancin Amurka, Kanan Ryan Dillon, ya ce an ci gaba da ɗaukar matakan kakkaɓewa a yau Laraba a unguwa ta ƙarshe da ke birnin. Wani mai magana da yawun dakarun SDF da suka ƙunshi kurdawa da wasu Larabawa mayakan sa kai ya faɗa jiya Talata cewa an gama faɗan da ake yi a Raqqa, kuma dakarun na SDF na duba sauran maɓuyar ƴan ISIS da kuma nakiyoyin da suka binne a faɗin birnin. Ana sa ran ayyana samun nasara a yakin da zarar dakarun sun kammala aikin da suke yi a hukumance.
Rundunar sojan Iraki ta faɗa a yau Laraba cewa dakarunta sun sake kwato ƙarin wurare daga hannun mayakan kurdawa ciki har da madatsar ruwan birnin Mosul, bayan wani farmaki da suka kai wurin a don kwato birnin na Kirkuk wanda wasu filaye haƙar man da ke arewacin ƙasar. Sanarwa da rundunar sojan ƙasar ta bayar ta ce harkokin tsaro sun koma daidai a birnin na Kirkuk. Kurdawa sun kwace ikon birnin ne a shekarar 2014 a lokacin da mayakan ISIS suka kai wasu hare-haren mamaya ta arewaci da kuma yammacin ƙasar. Gwamnatin ƙasar ta buƙaci kurdawa su saki ikon wuraren, daga nan ne fa ta ɗauki mataki bayan da hukumomin kurdawan suka yi watsi da zancen suka ma jefa ƙuri'an raba gardama a kan neman 'yancin gashin kai a watan da ya gabata. Dakarun Iraki ba su fuskanci wata turjiya ba sosai, saboda mayakan kurdawan ba su ja a wurin da a kokari da ake yi na ganin sun saki wannan yankin tare da mai da martani a yawancin wurare da dakarun suka saki kwatowa cikin yan kwanakin nan da suka gabata. Sassan biyu sun yi aiki tare a fagin daga a gwabzawa da suka yi don wato kawar da ISIS a Iraki, kuma kowane bangaren ya sami goyon bayan soji daga kasar Amurka.
Wata jami'a hukumar zaben kasar Kenya ta yi murabus mako daya kafin a sake zaben shugaban kasa da ake shirin yi, abin da ya kara ruruta wutar rikicin siyasar kasar da ke gabashin Afirka. Rosalind Akombe ta fidda wata sanarwa daga birnin New York da ke nan Amurka yau Laraba. Tana mai cewa zaben da ake shirin sake yi ranar 26 ga watan nan na Oktoba ba zai cimma mizanin da ake fatan gani ba a zaman sahihin zabe. Ms. Akombe ta ce hukumar zaben da ke tsaka mai wuya, wadda ake kira IEBC a takaice, na fuskantar matsaloli na cikin gida da kuma barazana daga 'yan siyasa. Akombe ta kara da cewa hukumar zaben tana da hannu a rikicin da ke faruwa a halin yanzu. Ta kuma yi kira ga sauran tsaffan abokan aikinta akan su nuna bajinta wajen bayyana abin da ke faruwa. Akombe ta fadawa BBC cewa ta gudu daga Kenya bayan barazana da yawa da ta samu akan tsaro da lafiyarta.
Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dakarun Isra'ila sun kai wasu samami a kamfanonin yada labaran Falastinawa a yammacin kogin Jordan a cikin garin jiya a wani farmaki da sojojin suka ce an kai ne don maida martani game da tunzura mutane su yi tashin hankali akan Isra'ilawa. Hukumomin na Isra'ila sun bada umarnin rufe kamfanonin yada labarai guda 8 har da tsawon watanni 6 an kuma kame mutane 2. Falastinawa sun yi Allah wadai da samami da Isra'ila ta kai. Sun ce hakan ya saba wa 'yanci 'yan jarida. Wannan mataki da Isra'ila ta dauka ya zo ne 'yan sa'o'i bayan da gwamnatin kasar ta sanar da cewa ba za ta gana da gwamnatin Falastinawa ba, wacce ta hada da Hamas, kungiyar ta'addanci wacce take kiran da a wargaza Isra'ila, kamar yadda wata sanarwa daga ofishin Prime Minister kasar Benjamin Netanyahu a jiya Talata ta fitar. Wani mai magana da yawun shugaban yakin wato Falastinu Muhammad Abbas ya ce duk wani furici daga Isra'ila ba zai sauya matsayin yankin a hukumance ba na ci gaba da matakan sulhu domin cimma burin muradun al'ummar wadda suka kawo ƙarshen rarrabuwan kawuna.
Fadar White House ta shugaban Amurka tana mai da martani mai zafi akan matakin da alƙalin wata kotun Amurka ya ɗauka na takawa sabon umarnin shugaba Donald Trump burki, wanda ya so ya hana baki daga ƙasashe da yawa shigowa Amurka daga yau Laraba. Mummunan matakin da kotun tarayya ta ɗauka yau ya lalata ƙoƙarin shugaban ƙasa na kare rayukan Amurka da kuma sanya dokokin da suka dace akan shigowa Amurka, a cewar sanarwar ta fadar White House da aka fidda jiya Talata.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, bayan kotun ƙasa da ƙasa mai shari'a akan ruwan teku ta Italy a takaice ta yanke hukunci akan takaddamar shekaru 3 tsakanin Ghana da Côte d'Ivoire a kan wani yankin teku wadda Ghana ta fara haƙaban fetur a wurin. Bayan tattaunawa masu yawan gaske da suka ci tura tsakanin ƙasashen biyu, tsohon shugaban Ghana John Mahama ya kai ƙara a gaban wannan kotu wacce ta baiwa Ghana wannan yanki. Dalilin haka ne kuma shugaban Ghana na yanzu Akufa Addo ya gayyaci takwaransa na Côte d'Ivoire Alassane Ouattara suka tattauna wato akan yadda za su yi haɗin gwiwa wurin aiwatar da hukunci da kotun ta yanke. Redouane Abbas na tare da ƙarin bayani akan wannan ziyarar aiki da Ouattara ya kai a Ghana.
Yayin da shugaban ya sauku ya samu kyakkyawan tarbo, yayin da aka zagaya da shi manyan titunan birnin Accra inda ɗaruruwar jama'a suka fito suka yi dafifi suna shiwa suna tafawa alamar yin marhaban lale da zuwansa ƙasar Ghana. Yayin da suka gana asirci da shugaban Nana Addo Dankwa Akufo Addo, Nana Akufo Addo ya bayyana matuƙar farin cikinsa ga amsa gurin gayyatar da shugaba Ouattara ya yi, sa'an nan ya bayyana da imaninsa irin alhairar da yake jin kasar Ghana da Cote d'Ivoire za su samu bayan gabatar da sakamakon hukuncin kotun kasa da kasa na shari'ar ruwayen teku. Shugaba Akufo-Addo ya jinjina wa bakon nasa dangane da iridar taku da ya nuna bayan bayyana da sakamakon shari'ar. Yace a yayin wannan shari'ar mun fahimci cewa mun shiga wani mawuyacin hali tsakanin mu da Cote d'Ivoire, to amma sai mun kai amfani da shi a matsayin gimshikin ƙara ƙarfafa dangantakar mu.
Delicate moment when it came to this dispute over our maritime border.
Mun fahimci cewar akwai mawuyacin hali yayinda aka samu sabani game da iyakokin ruwayen mu. To amma da takunka abokantakarka da kuma la'akari da makoman kasashen namu guda biyu yasa mun ka iya rinjayar wannan mawuyacin lokaci, kuma muka yi amfani da shi a matsayin gimshikin ƙara ƙarfafa dangantakar mu, inji shugaba Akufo-Addo. A bangaren sa, shugaba Alasan Watara ya nuna godiyarsa ga shugaba Akufo-Addo game da wannan gayyatar, ya kuma godewa Ghana da karban ƴan gudun hijirar Cote d'Ivoire yayin matsalar da kasar ta shiga can baya.
Mr. President, I'd like to tell you to what extent we as Ivorians are very much touched by the hospitality.
Ya kai shugaba, ina son bayyana maka ya matsayin da mu ƴan Cote d'Ivoire muka zaku da kyakkyawar karɓa da kulawa da kuka yi mana, irin yadda kuka karɓi al'ummar mu hannu biyu yayin da kasar mu ta shiga cikin mawuyacin hali. Kasar Ghana ta buɗe hannayenta ga al'ummar mu nan kasar. Wannan wani abu ne da zai dawoma cikin hankalin mu, kuma wannan kyakkyawar abu ne da za a ci gaba da shi. A wata ci gaba kuma, kasashen biyu waɗanda su ne kan gaba wurin noman koko a duniya sun kulla wata yarjejeniyar aikin haɗin gwiwar da zai sa su ci amfanin zafarsu. Kasashen biyu na sarrafan kashi 65 na kokon duniya, amma a shekara ta 2015 kasashen biyu dududu abinda suka samu shi ne dala miliyan 5.75, yayin da cakulan duniya ya kama dala biliyan 100. Akan haka, shugabannin biyu sun kuduri aniyar yin aiki tare yadda manomansu za su yi hamdala daga abin da suke samu na nomansu. Yau din nan shugaban na Cote d'Ivoire zai koma gida. Radwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Ghana, we now have freedom. Ghana, land of freedom. Toils of the brave and the sweat of their labors. Toils of the brave which have brought results.
To madalla a gaida Radwan Abbas. Hajiya ya gana alkali ita ce shugaban haɗakar ƙungiyoyin mata a Najeriya reshen jihar Borno. Ta hira da wakilinmu Haruna Dauda a Maiduguri, inda ta bayyana rashin jin daɗinta ga yadda mata suke cikin mawuyacin hali sakamakon ayyukan ta'addancin Boko Haram, ga kuma yadda hirar tasu ta tafi.
Dalilin da ya sa muka haɗa hannu kamar a zaman iyaye a cikin wannan ƙungiyar da muka taso, wato abubuwan da yana damu mu mata yana da yawa. Waɗannan kashe-kashe da aka yi mata su suka fi yawa, su ne wanda suke cikin wannan ƙuncin.
Wanda
aka kashe mazajensu, an basu da yara. ‘Ya’ya wata tana da ‘ya’ya 5-6, wannan kawai akalla ne na faɗa, da wanda take da 10, da wanda take shayarwa yanzu, da kuma sauransu wanda suke zuwa makaranta. Yaran nan an kashe ubansu, an tattara an zo. Makarantar da suka ɗan fara ba su iya sun ci gaba da shi ba. Ga ‘yan mata budurwai suna yawo haka a titi, wani lokaci a cikin camp suna fitowa don su je su nemo abin da za su ci. Fitowansu su zo su nemi abin da za su ci din, sai kuma iyayenmu mazan suke daukan su aje ayi lalata da su. Kaga in an je ayi lalata da su a basu 1,000-2,000 shikenan, da yake na banza ne na arha. To kaga yarinya da kwana kadan babu tayi ciki. To in tayi wannan cikin kuma wa zai rike wannan dan bayan ga kuncin da muke da shi da mu da kannenta din.
To kuma mata nawa ne za a iya cewa wanda suka rasa mazajensu yanzu haka jihar Borno sakamakon wannan rikici?
Sakamakon wannan rikicin za a ce sun fi 15,000. Sun fi ma 15,000 da nake faɗa a lokacin da muka yi abin nan, mun yi kiyasi, mun bi asibitoci, mun bi anguwa-anguwa. mun je mun dauka mun yi register din su lokacin da muka yi ma sun fi 15,000 yanzu zai kai kaman kusan 40,000
yanzu kamar matar da yawanci suka samu ciki sakamakon irin wannan neman abin da za su ci kuma da kaman adadin su ko kuma kiyasin su za su kai nawa
eh kiyasin su zai kai 5,000 haka dan sun zo daga kauye ne ba su san yanda za su yi controlling ba da ɗan birni ne kaga za su je su sha wani magani su yi waye kuma ɗan birnin za su sa irin abun ku na maza din nan ba za su bada ciki ba amma sun zo daga kauye karazube ana neman su a cikin camp din ma ɗan camp matasa din suna neman su to kaga ba su da wayewan kai akan wa'annan abubuwa ba shan magani ba kare kansu
me kuke yi ku mata dan ganin cewa kun wayar musu da kai saboda guje ma irin wannan fada wannan matsala kan matsala
eh mukan kira su mu zo mu musu training dan kar su je su fada wannan abun idan kana da sana'a a hannu ba za ka je ka ce bari ka je kai wannan lalata ka zo har ma a cikin wannan lalata a zo ai ciki ba za mu koya musu sana'o'in hannu kaman abunan dinke-dinken kaya kaman kuma yin abun wuya na abunan na dutsen wuya haka mukan koya musu da dinka jaka da kuma wasu abubuwa dai kaman sabulu wannan wanki kaman sabulun wanka kaman sabulun da za a yi su wanke-wanke da shi da su man shafawa duk muna koya musu irin wannan har ma da turare da irin turaren wuta duk mukan koya musu
to madalla hajjia ya gana alkali kenan shugaban kungiyar matan Najeriya reshen jihar Borno a hirarta da wakilin mu Haruna Dauda ganin yadda haduran ababen hawa ke halaka rayuka a Najeriya hukumar kiyaye hadura a Najeriya tana nan tana daukan matakai na kawo karshen wannan al'amari kamar yadda za ku ji a rahoton da wakilin mu na jihar Lagos wato baban gida Jibrin ya aika mana
Muhammad Kabir Abubakar babban jami'in hukumar kiyaye hatsara ne a Najeriya a bangaren wayar da kan jama'a kuma ya mani karin haske game da matakan da suke dauka na wayar da kai da kuma kiyaye hatsara a cikin kasa
eh matakan da gaskiya suna da yawa na farko dai babban mataki da muka dauka na kan gaba shine wayar da kan jama'a da ilmantar da su akan abin da ya kamata da biyu akwai magana ta patrol activities ba na kamar sintiri da ake yi akan hanya dan a tsoratar da mutane a kuma jakunan waɗanda suke shiga hannu yawa na uku akwai kamar wannan doka ta speed limiter da aka kirkiro da ita wato na'ura ta takaita gudu da sauran dai shirye-shirye irin waɗannan
wannan na'ura da aka kirkiro a kwanan nan masu motoci na kukan cewa kaman yayi tsada kuma babu mashi a kasuwa ko kuma hukuma kuma ta dage cewa sai an saka wannan na'ura me ake ciki
eh wato abin da ake ciki ka san yanayin mu ɗan Najeriya komai akan shawo sai an yi kose sai an yi korafi da sauran su to amma dai abin da magana ta gaskiya hukumar kiyaye hadura ta kasa ba ita take so da wannan na'ura ba ɗan Najeriya ɗan kasuwa su aka ba wa dama su shigo da wannan na'ura kuma sayarwa da mutane ita a farashi mai rahusa kwanan nan ma akwai yunkuri da wata jami'a ta yi ko wata babban makaranta a kudu maso yammacin ƙasar nan na za ta kirkiro wannan na'ura za ta samar da ita abinda ake kira mass production so that na'uran ta su wadata a kasuwa da yawa so that farashin da ake magana ya yi yawa zai kare ma'ana ta sauko amma magana tsada ba wai tsada ta yi yadda har masu motocin haya ba za su iya sawa ba saboda yanzu a matakin da ake mataki ne na hukunci ga masu motocin haya ba cewa aka yi duka motoci za a musu hukunci ba ta sai da aiki yake in an fara za a shigo da doka za a dauke mata mataki na farko mataki na biyu mataki na uku har zuwa matakin karshe sai za a kan matakin da muke hukunci a motoci na haya masu zirga-zirga wanda ba su sa ba su ake hukuntawa amma doka kuma ta ce kowa da kowa ya sa
idan kunne ya ji dai an ce jiki ya tsira kuma a dawo lafiya baban ya jifin murai amurka daga Lagos
dan kama shi a rage rigima baka da gaima
kuma dalla a gaida baban gida Jibrin wadannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu mu karfe 11 ne da minti 19 na safe a nan Washington kuma ga shirin mu na gaba
imma ba ta garago Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma sauraro da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago shirin da muke tattaunawa da Alhaji Babu Libiya dan asalin kasar Ghana Idan dai masu saurare yana biye da mu a cikin shirin da ya gabata, mun tsane inda bakon namu ke muna bayani yadda zaman Amurka yake idan aka kwatanta shi da gida Afirka. Yau da wannan shirin muke rufe wannan hirar da Alhaji Baba Libya, domin wannan shine shirin mu na karshe. Na tambayi bakon namu ne, yaya ya ga bin doka da oda a nan Amurka idan ya kwatanta shi da gida Afirka?
Wai kaga na Afirka baka compare da nan, comparison dai ba za ka yi ba.
Me yasa?
Saboda ban san waɗansu ƙasashen Afirka ba, amma dai a takaice dai na san dai a Najeriya an taɓa mini. Na fito Kaduna zan je Sokoto cikin mota za ni gida. Wallahi ɗan sanda, ƴan sanda suka tare mu hanya, wai ana neman menene ake duba na driver, suka bi baya. Wato dai bribe, in short dai bari ce bribe, ka gani. To nan ka za ka dubi ɗan sanda ka ce za ka ba shi bribe ne, ai kai kanka ka san ka ɗau ma kanka ƙarya, ka gani ko? To na gida kuma yau kowa sai ya ce maka yana da iko, in dai kana da kuɗi wallahi ɗanka ba zai kwana sarka ba. An kowane irin laifi ya yi za ka cire ka kawo shi gida inda kuɗi. Amma nan ga ko da kuɗinka, in dai yaronka ko mene ne ko wane ko kai kanka ne, in dai ka samu matsala sai ka gaba da lauyoyi ka kashe kuɗi, kuɗin ka samu kanka. Ka gani ko? To shi yasa wannan rayuwar nan sai in ce ba za ka compare shi da na gida ba. An sa police kan hanya yana aiki, kowane mota ya stop, in ya tsaya aka ba shi kuɗin shi shike ne sallame ka tafi.
Ko kana ɗauke da ka laifi ne kuwa?
Ko kana ɗauke? To kaji gaskiya watakila pepesin ɗin naka behaviour ba. Ka gani ko ya ɗauki over ne? Kai nan ga aka ce ka doki over ma za ka soma, ai ba ko private ka kana tsoron ka doki over, in ka doki ma ka take chance ne, Allah kiyaye.
Haka ne.
Ehe, to ka gani saboda shi irin ababai haka duka na je gida tahiya nan ga ina cikin mota, wallahi muna cikin traffic, sai na ji ambulance. Wato inda yake fitowa akwai motoci tsakaninmu da shi kaman 15. Wato shi wannan mai ciwon nan ba inda zai bi da wannan motar nan, a bashi hanya ma ya wuce da zai kai mai ciwo likita. Ba hanya. Sai sa ka imagine kami ya samu hanya har ya kai mai ciwon nan wurin jinya. In ciwo ne dai a takan shi serious, ka gari
komai na iya
faruwa. Sai gyara Allah, komai na iya faruwa. Amma nan mutum na gida, in ma kana da mota kofar gidanka, in dai baka iyawa ka ga kira ambulance ya zo har kofar gida a doke ka.
A kai ka asibiti.
Ko da kana da motoci 10 ko nawa ne kofar gidanka. Ka gani. Saboda shi akwai wasu ababen kananan ababai da yake suna da muhimmanci cikin rayuwar dan Adam. Da kasanka da kanshi ba za ka samu irin shi ba.
To kai mai sallama bari in ma tambaya guda kuma ta ƙarshe, ya samun daman yin addini a nan?
Wato kowa ya canja dama can, wato shi sai in ce a takaice dama can imani shi ba mai ƙarfi ba ne, domin shi sha'ani na wurin sallah da yake ma ku ƙasar nan akwai law da ya baka right ka yi kai sallah, ko da yake ba ko ina zaka samu company za ka yi sallah, amma ba right cikin ƙasar nan an baka right kana kai musulmi ne ka yi kai sallah, in kai Jew ne ka yi abin da kake yi, in kai Christian ne, to in wani excuse kake da shi za ka gaya mini kai. Ko da ma dai ka tashi lokacin aiki ma ne, kuma dai a ce ka fata da sallar ka yi da baka yi sun ba. To in dai ka ce ba za ka iya yi ba, wallahi wannan son ranka ne.
Ba wanda ya hana ka ibada nan.
Ba wanda ya hana ka ibada. Sai sa in ka je yanzu haka ina yi kamin in taso aiki har in kai gida, wurin aiki zai na asar. In yi magaruba in isha'i kunnan kai gida. To wani kuma take da wurin aikin shi bai da wannan chance. Amma in ya gaya musu kila za a bashi hanya ya yi, in ba a bashi ba ya an san ya tambaya ne ba a bashi ba, to shi ka san da ruri ya kama shi kenan shi wannan. Amma banda shi dai kasan nan dai ka ce ba ka iya ibada, wallahi ni ta takaice shin ce sun rai ne ya kawo haka.
Daman can kai ba mai ibadan ba ne.
To da madalla, madalla, don na ga Aminta ina da su guda biyu da muka tashi gida. Wallahi to shi ɗayan ya mutu kamar shekara 2 kenan. Yanzu a ruwata na san sunan shi dai Ibrahim Isa. Daga baya na zo na ji wai yake ga mi shi kanshi a takaice ga mi shi fa ya sake ibada fa, ya sake addini fa. Me ya kama wa Christian? Na ce to Allah baka ci gaba, Allah kiyaye ka kuma.
anan kasan kuke tare
ko? Anan kasan ya mutu. Ya mutu ya samu hata ta kai mutu kuma cikin Christianity ya mutu. To kaga Allah kiyaye mu da irin haka. A takeice haka kuma yanzu haka akwai shi ma daya da muke tare mu uku ne. Shi ma zuwa Aurubakan America ya zuwa riga da zuwa kasan nan. Ya jima kasan nan. Da wanda muna gida ma an yi sallah zai iya tashi bayan sallah zai kawo raka uku shi ko hudu yayi sai raka biyu shi ko hudu yayi ko da lokaci muka yi sallah shi yayi wannan na mai mashi da wannan to yau kasan ga da muke ciki ko kofin masallaci baya bi
Allah
ka ga zama son rai ko ehe sai sa kowa kace zai wannan dai ba dai kasan nan ba in dai ka ce zaka yi sallan ka wallahi zaka yi sallan sai dai in baka so ba to Allah shirye da su su kuma mu kuma Allah ka shirye da mu
amin summa amin to mun gode kwarai baba Libya da wannan lokaci da ka samu to masu saurare aka ce laifin dadi karewa da wannan mu kawo karshen wannan tattaunawar da bakon namu Alhaji Baba Libya dan asalin kasar Ghana mazaunin jihar Chicago da ke nan Amurka sai Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim yake cewa sai wani sati cikin ikon Allah
Regarde ça, je te quelle gain de plan.
To ma da Allah a gaida Ladan Ibrahim a yawa da bakunsa. Yanzu kuma sai kadan daga cikin sakonni da kuma saurare kuka aika mana.
Sakon farko ya fito daga Yusuf Amra Madan mai Gombawa daga jihar Gombe Najeriya ce Assalamu alaikum murya Amurka ku ba ni dama in bayyana ra'ayina dangane da kalaman shugaban Muhammadu Buhari akan gwamnonin da suka gaza biyan ma'aikata haƙoƙin su na albashi haba gwamnoni ta yaya za ku iya yin bacci ba tare da kun biya ma'aikata albashi ba bayan kuma an ba ku kuɗin a ƙarshe nake kira gwamnoni ya kamata su yi gaggawan biyan ma'aikata albashin su domin masu iya magana sun ce don ton gobe ake wanke tukunya zabe na nan tafi daga Mallam Rilwan Ibrahim London Uba Jihar Adamawa kiran da hukumomin kasar jamhuriyar ne suka yi wa ƴan kungiyar Boko Haram na su aje makaman su ko kuma su fuskanci fushin hukuma wannan kiran yayi daidai ina taya da karun kasar Iraki munna kwato filayen da ake hakan man fetur daga hannun kurdawa daga Ali Usman Takalafiya bin Nankebi majin kungiyar muryar talaka ta kasar reshen jihar Kebbi salam murya Amurka muna kira ga al'umma da su rika tsaftace jikin su musamman a wannan lokacin sanyi da bugawar iska domin a wannan lokacin ne cututtuka ke saurin kama waɗanda ba su kula da lafiyarsu sako daga Ibrahim Rabiu Tsafe da Muhammadu Baban Yusra Gusau da Balayaro Mada jihar Zamfara muna kira ga shugaba Buhari da ya sanya hannu a kudurin dokar da za ta samar da kafa hukumar tsaro ta Najeriya wato Peace Corps wanda yanzu haka yake gabansa kamar yadda ya sanya hannu ga dokar da ta kafa jami'ar man fetur ta tarayya a jihar Delta domin inganta sha'anin tsaro da kuma samar da gurabun ayyuka ga matasan Najeriya daga Mamur Salihu kauran Namo da Zamfara mu ne talakawan Najeriya babban fatan mu dangane da ziyarar da shugaban kasa Muhammadu Buhari zai kai kasar Turkiya shine Allah ya sa ziyarar ta amfane mu domin an dade ana ruwa kasa tana shanyewa Comrade Salim Abubakar Imam Jingir shugaban kungiyar muryar talaka reshen jihar Plateau da Balan Vice Driven Tankajos Assalamu alaikum VOA daukacin al'ummar karamar hukumar Zango muna wa shugaba Muhammadu Buhari fatan alheri a tafiyarsa ta zuwa Turkiya Allah kai shi lafiya ya dawo mana da shi lafiya daga Sufyanul Gumil Zangon Daura Assalamu alaikum murya Amurka Allah ya sa taron da aka bude akan harkokin noma a birnin London domin bunƙasa harkar noma ya haifar da alheri musamman ga al'ummar nahiyar Afirka daga Alhaji Mele Yusufari Yobe shi ko Sanu Muhammad Chindo unguwar Karufin Madawake a Bauchi da Alhaji Hassan mai waya kan giwa suka ce salam VOA Hausa yin layin zanen da Innamdi Kanu yayi san bai zo mana da mamaki ba don masu iya magana sun ce babu gagararre sai bararre idan dai ba a daina ba mu wutar lantarki ba to mu kuwa ba za mu daina korafi ba har dai jawa muna jin cewa wutar lantarki na samuwa a shugaban ruwa amma mu abin ba haka yake wurin mu ba domin mu samun ta ne ke raguwa a gare mu in ji Nasiru Kainuwa Hadeja zargin da shugaba Muhammadu Buhari ke yi wa wasu gwamnoni sun kasa biyan ma'aikatansu albashi na da ƙamshin gaskiya daga Hajjia Gambo Mamman Gusau to a ci gaba da aiko da sakonni mu kuma za mu ci gaba da karantawa
to ma dalla yanzu kuma ga labarai a takaice
to a takaice a ƙasar Pakistan akalla mutane 6 aka kashe a lokacin da aka kai harin bom akan wata motar 'yan sanda a kudu maso yammacin ƙasar a yau Laraba Jama'ar kasar sun ce motar tana tafiya ne akan hanya da ake kira Saryab a wajen birnin Kita a helkwatar lardin Baluchistan a lokacin ne wata mota da aka danƙarawa na kiyoyi ta yi bindiga akalla hudu daga cikin waɗanda suka mutu 'yan sanda ne, fiye da wasu mutane 20 kuma sun jakkata.
To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryen, sai can da anjuma za ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da kuma Daniel da ya taimaka ya bada umurni, sai kuma injiniyan mu Vasco Baba ya kuma ƙeri ne ke sallama. A huta lafiya ga shirin yau da gobe zuwa.